Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Magajin garin Dallas Mike Rollins ya bada tabbacin cewa wani dan bindiga shi kadai ne mai suna Micah Johnson ya kashe yan sanda biyar a birnin Texas ranar Alhamis. Rollins ya fadi jiya jama'a a wani taron manema labarai cewa wannan wani dan bindiga ne mai niyya wanda ya rubuta dalla-dallar yadda ake harbi sanan a matsa gaba, kuma hakan yayi. Ya kara da cewa tunda maharin ya mutu a tabakinsa, mun yi imanin cewa yanzu birnin bai fuskantar hadari, yanzu sai mu shiga daidaita al'amura. Gwamnan Texas Greg Abbott ya ce yayin da maharin ke mace, dole ne jami'an tsaro su yi bincike su tabbatar cewa duk wanda ke da hannu ciki ko kuma ya taimaka ya dandana kudarsa. Yanzu ya kamata mu maida hankali kan haɗin kai, mu haɗa kan dukkanin 'yan Dallas da dukkanin 'yan jihar Texas. Shugaba Barack Obama, wanda ke halartar taron NATO a ƙasar Poland, zai dawo daga Turai ɗin gobe Lahadi, kwana guda kafin yadda aka tsara tun farko, a cewar fadar White House a wani bayani na jiya Juma'a. Yayin binciken gidan Johnson jiya Juma'ar, 'yan sandan Dallas sun samu abubuwan hada bom da rigunan garkuwa da bindigogi da albarusai da kuma kundin dabarun yaƙi, a cewar hukumar 'yan sanda a wata takardar bayani. Kashe 'yan sanda biyar da aka yi da daren ranar Alhamis wani shiryayyen hari ne, a cewar fadar White House. Harbe-harben na da alaka da ta'addanci, auna ƙasa da ƙasa, auna cikin gida. Harin, wanda jami'an birnin suka kira kwanton bauna, ya faru ne dab da kammala zanga-zangar da aka shirya saboda kashe baƙaƙen fata da 'yan sanda farar fata suka yi a Minnesota da Louisiana a farkon wannan satin. Dan bindigar ya gaya ma 'yan sanda cewa ya harzuka ne saboda harbe-harben da 'yan sanda suka yi, a cewar babban jami'in 'yan sandan Dallas David Brown. Saboda bindige mutanen biyu, wato Alton Sterling da Philando Castile, masu zanga-zanga sun bi sahun kungiyar rajin kare baƙaƙen fata Black Lives Matter wajen fitowa wato faɗin ƙasar a wannan satin, don yin fito na fito da abin da suke ganin gallaza ma tsiraru ne 'yan sandan ke yi. Amurka da Koriya ta Kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai inganci THAAD a takaice, wato a yankin ruwayen Koriya, don taka birki ma Koriya ta Arewa mai shirin nukiliya da makamai masu linzami. Janar Thomas Vandal, hafsoshin sojin Amurka a yankin na Koriya, da kuma mataimakin ministan tsaron Koriya ta Kudu Yu Seung-sun sun yi wannan shelar a hukumance a yayin hira da manema labarai jiya Juma'a a birnin Seoul. A watan Fabrairu, bayan gwajin makamin nukiliya da makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, Amurka da Koriya ta Kudun suka fara tattaunawa, wato suka fara tuntubar juna a hukumance kan yiwuwar girke na'urar kariyar ta THAAD. An tsara na'urar ta THAAD ne ta yadda za ta cafko ta kuma tarwatsa makamai masu linzami a zangonsu na ƙarshe. Ya zuwa yanzu an tabbatar da ingancinta kan makamai masu linzami, masu gajeru da kuma matsakaitan zango. To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wannan zagaye na taron NATO wanda aka ce shine mafi muhimmanci tun bayan yakin Chatar Baka, shugaban Amurka Barack Obama ya bada batun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai fifiko a ajandarsa a rana ta farko na taron wanda za a kwashe kwanaki ana yi a daidai lokacin da shugabannin kasashen da ke kungiyar ta tarayyar wato ta NATO ke bayyana fargaba kan irin tasirin ficewar Burtaniya ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar za ta yi ga kungiyar ta tsaro. Amurka na da muradi mai ƙarfi da ɗorewa a haɗaɗɗiyar tarayyar Turai, kuma ya kamata kowa ya tabbatar an rage rudani a yayin da Burtaniya da kungiyar ta tarayyar Turai ke ƙoƙarin ƙulla wata sabuwar zumunci ta daban, a cewar Obama je jama'a bayan ganawa da shugabannin EU a farkon babban taron. Ganin yadda ake daɗe firgita a nahiyar kan makomar haɗin kan Turai bayan ficewar ta Burtaniya, shugaban na Amurka ya ƙarfafa ma shugabannin ƙasashen Turai ɗin gwiwa. Ina da ƙarfin gwiwar cewa Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai za su bi a hankali da natsuwa wajen ganin cewa an canje-cancen da za su biyo baya sun wakana cikin tsari kuma ba tare da wata tangarɗa ba, a cewar Obama. Manyan shugabannin Sudan ta Kudu na ta kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da aka barke da harbe-harbe daura da fajar shugaban ƙasa da kuma su sassan juba babban birnin ƙasar. Shugaba Salva Kiir da tsohon jagoran 'yan tawaye da yanzu haka ya zama mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar na cikin fajar shugaban ƙasar suna shirin wani taron manema labarai game da wani tashin hankali na daban wanda ya faru ranar Alhamis. Duka mutanen biyu tare da mataimakin shugaban ƙasa na biyu James Iga sun ci gaba da taron manema labaran suka kuma gaya ma 'yan jarida cewa ba su fasan musabbabin faɗan da aka yi a waje ba.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. Yau a cikin shirin namu muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana a kan ƙoƙarin faɗakar da kan al'ummar jihar Bauchi don aiwatar da tsarin ceton rayukan al'umma da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan bayani da wani ƙwararren likita ya yi wa al'ummar jamhuriyar Nijar game da illar cutar sankarar jini. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan illolin da zubar jini ke kawowa ga mata masu juna biyu. Shi ma rahotonmu na huɗu zai yi magana ne a kan amfanin shayar da jarirai nonon uwa har na tsawon wata shida ba tare da an ba su ruwa ba. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji wata tattaunawa ta musamman da Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban ƙungiyar kula da inganta lafiyar mata da yara ƙanana da hukumar inganta rayuwar ƙasashe na ƙasar Burtaniya ke ɗaukar nauyi game da irin ayyukan da suke gudanarwa a faɗin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Wasa a ba kan fama ba.
wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi domin ceton rayukan al'ummar Najeriya ya samu gagarumin karbuwa a jihar Bauchi. Hukumomi a jihar sun miƙe tsaye domin wayar da kan al'umma ta yadda za su iya cin moriyar shirin. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
An ware kuɗi na musamman daga bankin duniya wanda gwamnatin tarayya ta samu dala miliyan 500 don ta taimaka wa kiwon lafiya a kowace jiha da ke ƙasar nan. Wannan jawabi ya fito ne ta bakin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas a lokacin da ta kai ziyara a fadan mai martaba Sarkin Bauchi.
Tun ba yau ba muka so mu zo mu kawo maka wannan ziyara, mu yi godiya ga rawan da shugabanni suke yi a fannin kiwon lafiya. Akan jagoranka mai girma, ina so in shaida maka cewa yanzu Bauchi ya zama abun koyi wa sauran jihohi. Za mu cimma yarjejeniya cikin sati mai zuwan nan na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin tarayya da bankin duniya World Bank aka yi akan fannin kiwon lafiya. Wannan fannin ya kunshi program guda biyu. Na farko muna kiran shi Saving 1 Million Lives Program. Mai girma, an ware kuɗi na musamman daga bankin duniya wanda ita gwamnatin tarayya ta samu makudan kuɗi dala miliyan 500 don ta taimaki kowane jiha a Najeriya. Jihar Bauchi za ta ci gajiyan wannan kuɗin tuni mun yi dukkan shirye-shirye da ya kamata na a turo mana wannan kuɗin. Insha Allah muna tsammanin shi cikin sati mai zuwan nan. Abinda ake bukata mu yi amfani da wannan kuɗi a kan shi shine fannin kiwon lafiya. Akwai fannoni guda 7 da aka zaɓa na an sa mana competition, wato gasa tsakanin dukkan jihohi a ga wanda zai fi inganta wayannan sashen. Sashe na farko shine a rigakafin yara, sashe na biyu a haihuwar mata lafiya a asibitoci, sashe na uku ya danganci su ma yara na vitamin A, sai akan ciwon malaria, akwai kuma akan ciwon HIV, wato hana mata da ƙananan yara da za a haihu kamuwa da ciwon HIV. Ɗayan sashen akan tabbatar da lafiyar mace kafin ma ta yi haihu ta family planning. To wayannan sashen su ne aka sa mana gasa a kai. Ta yanda za a ba mu kuɗi shine da farko za a ba wa kowane jiha kuɗi miliyan 1.5 na ta fara aiki.
Dr. Halima Musa Muqaddas kenan mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Rilwan Suleiman Adamu.
Muna godiya da yabawa nan ayyukan da yake yi, muna gani wasu muna ji wasu ana sanar da mu. Ubangiji Allah ya ƙara fahimta tsakaninku, Allah ya jagoranci, Allah kuma ya sa wani lafiya. Kuma har wa yau muna ƙara godiya musamman irin wannan manufofi naku na tabbatar da zama an kula da jama'a abin da shafi kiwon lafiya. Kamar da ita kwamishina ta faɗa, akwai gasa da aka sa don muna tabbaci kamar da ya kawada jihar Bauchi ta jima tana fice musamman hanyar kiwon lafiya. To muna fata wannan abu gasa da ya zo inda abin da ya fi na ɗaya ma insha Allah jihar Bauchi za ta same shi a ƙarƙashin jagorancin ku. Mu je fatan da muke shi ne abin da ku riga ku san shi, duk wani nasara akan same shi in an yi gaskiya shi ne har ya kawo mu ga wannan nasara. Bare ga wannan abu da ya shigo, to ubangiji Allah ya ba ku ya fidda ku jin kunya, Allah ya taimake mu a yi abin da ya dace. Muna sanar da ita mai girma kwamishina da dukkan daraktoci, muna daɗa ba da goyon baya wannan shirye-shirye da aka kullo da shi da wanda ma da su kullo nan gaba.
Mai martaba Sarkin Bauchi kenan Dr. Rilwan Suleiman Adamu. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, masana harkar kiwon lafiya sun ci gaba da yi wa jama'a bayani game da illolin cutar sankarar jini, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Haka ya sajin ta bakin Dr. Bana Amadu na ƙawar Hassau, inda ya mana fashin bakin ita wannan cuta ta masanin jini.
Abin da muke kira emasiko dirpanostosis da horanshi ciwo ne na jini kuma na kwayoyin halitta na jini wanda ake cewa globule rouge. An sani idan mutum yana lafiya lo wannan kwayoyin halitta dai kaman balo suke, wannan shifa ta balo ita ke sa suna yawatawa yanda suke bukata a cikin hanyoyin na jini. Kuma su ne masu dauka iska oxygen, suna dauka shi daga huhu, suna kai shi duka inda kwayoyin halitta suke masu bukatar wannan oxygen. An sani jiki baya yi sai da wannan oxygen ke. To idan mutum yana da emasi ko drepanocytosis lokacin da kriskin ta taso, to wannan kwayoyin halitta, wannan globule rouge, wannan emasi sai su sake shufa su koma kamar ɗiyan shinkafa. Wannan sake shufa shike sa sai su dunkule su daskare a cikin hayoyi na jini. In suka daskare, kenan jini ba zai gudana ba yanda ya kamata. Idan jini bai gudana yanda ya kamata, kenan wannan iska ba zai kai ba wajen kwayoyin halitta. To duka kwayoyin halitta ku ba da samu iska, mutuwa za ta yi. Shike sa ana samu wannan ciwo lokacin da ake cikin kriskin emasi. Mutum yana iya ya samu karamcin jini idan lokacin da ya shiga kriskin wannan ta emasi. Kwayoyin cuta suna isu kurda idan mutum ya shiga cikin dogon kriskin. To an sani ita emasi kala biyu ne, akwai wanda ake kira homozygote, wanda ake gado ga uwa ga uba. To akwai kuma wanda ake kira homozygote ita ce mai dan sauki sauki, ita ana gado wajen mahaifi guda.
A ƙarshen hira ta da shi Dr. Mana Amadu shina mai shan hankali ga mutane da su yi hatura sibilin tana kisa yadda ba a zato kuma abu umarnin likitoci ta yadda ya dace.
Idan mutum yana da emasi, shawarar da muke badawa da farko dai inda kriz ta samu, mutum ya yi kokari ya je likita. An san dubara da za a yi. Idan ka sha baka sauki ba, aini a nufi likita. Idan abun ya kai intaha, wasu ma dole sai an samu su sai musu ƙarin jini. Dan haka muke kira ga waɗanda za su aure, kamar rigakafi kenan. Rigakafi yana da unhuwani game da emasi. Duk wanda za a aure ya kamata ya tabbace cewa yana da emasi ko ba da emasi. Idan yana dauke da cutar emasi, sai mu ba shawara kada ya aure mai emasi. In namiji ne kada ya aure mace mai emasi. In mace ce kada ta aure namiji wanda yake da emasi. Saboda su kai aure akwai hatsari su samu da wanda zai gado ga wajen uwa kuma ya gado wajen uba. Kuma shine nan ne ake samu ba hatsari in yaro ya gada wajen mahaifin shi duka biyu.
Dr. Mana Ahmad kenan. Sha'ib Mani, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Nijar.
Zubar jini ga mace mai juna biyu na iya kawo mata matsaloli masu dama, wani lokacin har yakan kai ga rasa rai. Matukar ba a yi gaggawar zuwa asibiti ba ko kuma daukar mataki. Shin ko wasu matakai ya kamata dauka da zarar larurar ta auku? Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Meturam Hajara shugaba ce a ɗakin kula da masu haihuwa da ke babban asibiti da ke birnin Dutse. Ta yi mana ƙarin bayani.
Akwai abubuwa da dama da suke janyo zubar jini kafin naƙuda. Idan mace kafin ta fara naƙuda, wata mabiyar tana fara rabuwa daga jikin uwar. To idan ta rabun nan, za a fara ciwon ciki kuma daga nan sai jinin ya fara zuba. To idan ba a yi sauri an kawo mace asibiti ba, za ta iya rasa ranta ko kuma shi jaririn a rasa shi.
Duba da ganin cewar fitar jini kafin naƙuda na kai ga mata masu juna biyu ga rasa rayukansu, wane kira zaki yi ga su matan na yadda da zarar mace ta fara naƙuda wane mataki ya kamata ta ɗauka?
Da zarar mace mai naƙuda ta ga jini ya fara fita a jikinta, ya kamata ta garzayo ta taho asibiti domin a gurin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa, wanda wannan zubar jinin yana ɗaya daga cikin wannan alamar haɗarin haihuwa, wanda daga an gani ya kamata a garzayo a taho asibiti.
Kawo yanzu musamman matan mu da suke a yankunan karkara, zaki ga cewar mace sai ta haihu kusan 10, amma har yanzu ba su da ilimin cewar daga zarar mace ta fara naƙuda ko ta taho asibiti. Shin ko da akwai wani ƙarin wayar da kai da yanzu kuke yi da zarar sun fara jin naƙuda domin haihuwa?
Lokacin awu ana gaya musu alamomin haɗarin haihuwa, wanda ita ma wannan doguwar naƙuda tana ɗaya daga cikin alamar haɗarin haihuwa. Duk naƙuda da ta shige awa 12, to a gaskiya ta zama matsala, ya kamata a zo asibiti. Ba wai a bari har sai an yi wannan awa 12 an ga ba a haihu ba sannan a taho.
Shin da akwai wasu ƴan dabarbaru naku na malaman asibiti da kuke yi idan a ce misali ko kai yayi sama ko hannu ya taho ko dai wani abu makamancin haka, ta yanda mace za ta samu ta haihu lafiya kalau ba tare da ɗa ya rasa ransa ko kuma uwa ta rasa ranta ba?
Tabbas da akwai. Kamar idan kafa ce ta fara tahowa, to idan sun zo asibiti in dai an duba an ga cewar ba wata matsala, za a taimaka mata ta haifi ɗanta da rai ita ma kuma ta samu rayuwarta. To amma kuma idan kan yana sama, kwankwasanta yayi kankanta, ba yanda za a ce wannan dan ya fita, dole sai dai an yi mata aikin tiyata sannan
To a ƙarshe kuma wanne kira zaki ga dukkanin mata nan muhimmancin zuwa asibiti haihuwa?
Farko dai ya kamata a ce mace ta fara zuwa yin awo, sannan kuma da zarar ta fara naƙuda to ta garzayo ta taho asibiti.
Metaram Hajara kenan ta babban asibiti dake birnin Dutse a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Shayar da jarirai nonon uwa ba tare da an ba su ruwa ba har na tsawon watanni 6 na kaɗan daga cikin shawarar da masana harkar kiwon lafiya ke baiwa mata masu jego. Shin ko wasu dalilai ne yasa ake buƙatar hakan? Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da ƙarshen bayani a rahoton da ya aiko mana.
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan alfanun shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni 6 tun daga ranar da aka haife su.
Shi shayarwa ta nono da ake ta bayani a kanta, wato abu ne da idan mun fahimta mai sauƙi ne. Ruwan nonon nan in ka duba ba kuɗi za a sa a siya ba, kuma a tsaftace yake, tsaftar da ba za ka iya haɗa ta da wani abu wanda yake daga waje ba. Ko da ruwa da za ka ba yaro, nonon nan ya fi shi tsafta. Sannan yana zuwa da wasu sinadarai daga jikin ita uwa waɗanda za su yi wa ɗan amfani wajen kariya ta wasu cututtuka a wannan lokacin. Sannan wasu magungunan ma da suke shiga cikin mahaifiyar da ta sha sukan shiga cikin nonon su ma su zo su yi tasiri a jikin yaro. Gagani, sannan yana zuwa a daidai wani irin haɗi da Allah ya yi shi wanda mutum baya buƙatuwa ga wani abu an ba waɗannan ɗin ba. Idan ka ajiye ka tare nonon gaba ɗaya ka ajiye shi, za ka ga ɗaya bisa uku shi ne kawai tsantsar madarar, amma biyu bisa ukunsa duk ruwa ne. Wannan ruwan shi yake sa yaro ka gan shi ya yi ɓulɓul, ba zai buƙaci sai a cewa yaro yana jin ƙishirwa. Ba jin ƙishirwa, in yana jin ƙishirwa zai kuka, nono zai fito, zai tsotsi nono. Da ya tsotsi nono kuwa bacci zai yi, ba ma kaman kwana uku kwana bakwai ɗin nan zuwa wata guda. Na kaga yaro babu ruwansa, baya buƙatar wani abu. Abin da yasa ake gudun a ce ake son kar a bashi ko da ruwa ne, saboda idan aka ce a bada ruwa to wani abin kuma zai iya biyowa ba ruwa ba, za a iya bashi wani abin ba ruwa ba.
Wasu iyaye sukan ga kamar a ɓangaren su kamar rashin imani ne a haifi yaro har ya wata 6 bai sha ruwa ba.
Haka za su gani. To amma yaron nan bai nuna alamun cewar yana jin ƙishirwa ba. Kuma meye alamar ƙishirwa? Alamar ƙishirwa a jikin mutum, in ka dube shi, alamar ƙishirwa a jikinsa za ka ga bakinsa ya bushe, za ka ga ido ya faɗa. Idan yaro ne, wannan maɗiga za ka ga ta yi ƙas, ta yi ciki. Idan yake da suna, idan buƙatuwar ruwan ta yi yawa za ka ga fata ta yamushe. A yara jariranmu ba su da wannan matsalar, in dai ba wata cuta ce kuma take damunsu ba. A zahiri yaro lafiya lau, wanda yake lafiya lau za ka ga in dai yana shan nono ba ya da wannan, bakinsa ba za ka ga bakin yaro a bushe ba, ba za ka ga harshe ko baki ya yi fari ba. Waɗannan kuma daman su ne zahiri alamu da za su nuna maka cewar wannan mutumin yana buƙatar ruwa. Kuma shi ruwan cikin nono wani irin ruwa ne wanda yake da sinadaransa waɗanda jiki yake buƙata, saboda haka wannan sinadaran babu su kuma a cikin ruwan da za ka ba wa yaro a waje. Saboda haka baya da buƙatuwa a ruwa da za ka ƙara mashi, ruwan nonon nan ya isa yaro. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya shirya abinsa, ya shirya cewar ruwan nonon nan ya isa yaro. Sannan kuma za ka ga yaran da aka yi musu wannan wata 6 babu ruwa, ka zo ka ajiye shi, ka ajiye yaran da shi kuma ake ba shi ruwa mai yawa daga ranar da aka fara haihuwarsa zuwa wata 6, ka zo ka ajiye su a haɗe. Wannan wanda ba a ba shi ruwa ba ya fi kyau akan wannan.
Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga birnin Kano Dabo. Yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban kungiyar kula da lafiyar yara da mata, shirin da hukumar kula da rayuwar kasashe na kasar Burtaniya ke daukar nauyi.
Menene makasudin shirye wannan taron?
Eh, to dalilin wannan taro muna aiki amma kuma ba a jin mu a waje. Bayan ma aikin muna so a fadakar da irin aikin da ake yi. Muna so a fadakar wa mata da yara da ba ma mata ba mazaje su san muhimmancin abin da ake yadda kuma za mu kauda wannan damuwar a jihohin musamman rasa rayuka mata. Shi yasa muka ce to gaskiya a arewa dai kam ƴan jarudi suna da muhimmanci kwarai da gaske ba kadan ba, dan sune bakin kuma mun sai da ake jin radio musamman radio ko mun kauye inda yake karkara dai ana jin radio. Shine muka ce ya kamata mu hada hannu da ku mu fadakar da ku saboda a rika fitar da magana wanda shine na kwarai kuma na gaskiya mai muhimmanci, kar a ji ana fadan abubuwa da ba su bane daidai. To shine muka ce ya kamata mu hada hannu da ku, shine partnership kenan ko, mu fadakar da ku kusan gaskiyar magana yadda take, kusan yadda za ku fadakar da jama'a akan yadda za a kula da lafiyar mata da kuma ƴaƴansu. Fadakarwa da duk dai abubuwan nan da na fade su zuwa asibiti kan lokaci, awu koma asibiti a haihu, alluran yara da kuma yadda za a tsara iyali shine dalilin da muka yi.
Menene maternal newborn and child health? Menene ma'anan wannan kungiyar?
Wannan kungiya dai kungiya ne na kula da lafiyar mata musamman mata masu juna biyu har ya kai ga haihuwa, hai kuma dab daga bayan an haihu, sannan kuma kula da yara musamman yara da suke kasa da shekaru 5, a tabbatar sun samu allurai sun kuma samu lafiyan jiki an kula kuma da yadda suke girma sun ci abinci yadda ya kamata. To mata mukan fara duba tun daga zaran mace ta samu juna biyu, a fara duba a tabbata tana zuwa awo, mukan so su zo awo kaman sau 4 kafin wannan Allah ya raba su da wannan juna, sannan kuma lokacin haihuwa yazo su da asibiti su haihu a hannun kwararrun ma'aikatan asibiti wato unguwar zoma wanda aka fahimtar da su aka koya musu yadda za su karbi haihuwa a asibiti. Sannan kuma mukan ce musu bayan sun haihu su dawo a kula da lafiyansu da na ƴaƴansu, sannan kuma a fara ba da alluran rigakafi. To abu ɗaya kuma da muke dada gaya musu, mukan fadakar da mata batun yadda za su kula da lafiyansu musamman in sun haihu, yadda za su kula kada kuma su ƙara samun juna biyu a take. Mukan ce musu su ba da rata kamar shekara 2 kafin a dada a samun juna. To wannan yakan sa a samu koshin lafiya ba mata kadai ba, hatta ƴaƴan nasu da kuma sauran ƴaƴa da suke cikin gida.
Dr. Salma Anas Kola kenan shugaban kungiyar kula da lafiyar yara da mata a tattaunawar su da wakiliyarmu Madina Dauda. Mako mai zuwa za ku ji mu da cigaban tattaunawar idan Allah ya kai mu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Ma sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To magajin garin Dallas Mike Rowland ya bada tabbacin cewa wani dan bindiga shi kadai ne mai suna Mike Johnson ya kashe ƴan sanda 5 a birnin Texas ranar Alhamis. Wasu ƴan ta'addan kungiyar ISIS sun hallaka mutane akalla 35 suka kuma raunata wasu da dama da yammacin ranar Alhamis a wani harin da suka kai wani masallacin ƴan Shi'a a arewacin Bagadaza, a cewar jami'an tsaron Iraki jiya Juma'a. Ƴan kunar bakin wake da dama ne suka kai harin a masallacin Sayyid Muhammad da dauke da bama-bamai da bindigogi da sauran makaman fada.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.